أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 30 غوتن ذو الحجة هجرة من ذو صلى الله عليه وسلم يبدأ تقريبا 30 سفر wanda yayi daidai da 21 ga watan Satumba shekara ta 2017. Muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari, littafi na biyu bayan littafin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yau za mu tashi babu man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha aw itlafaha.
Bismillahirrahmanirrahim. Babu man akhadha amwalan nas.
Babu mutumin da ya karbi dukiyar mutane.
Yuridu ada'a,
yana so ya biya, yana so in ya samu nan gaba ya mayar da wannan dukiya.
Aw itlafa,
ko yana so ya halaka. Ngani go? Haka mutanen da ke karban bashi suna da manufofi guda biyu. Akwai wanda yake karban bashi nan gaba zai maida, kuma yana da burin maidawa insha Allah. Akwai kuma wanda yake karban bashi shi a zuciyarsa ya ci banza, ba zai maida ba. An gane ku? To kowanne daga cikin wannan yana da hukuncin shi a wajen Allah Subhanahu wa ta'ala.
Haddathana Abdul Aziz bin Abdullah Al-Huwaisi, haddathana Sulaiman bin Bilal, an Thawr bin Zayd, an Abi Lubayn, an Abi Hurairah radiyallahu anhu.
An karbo daga Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda.
An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce,
man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha,
duk wanda ya karbi dukiyar mutane wato yana so a cikin burin shi, yana so insha Allah ya mayar da wannan dukiyar in ya samu.
Addallahu an,
Allah zai taimake shi ya biya, bi ma'ana Allah ta'ala zai biya mishi wannan dukiya din.
Wa man akhadha yuridu itlafaha,
shi ko wanda ya karbi dukiyar mutane yana so ya halakar da dukiyar.
Atlafahu Allah,
Allah ta'ala zai halakar da shi. To nan atlafahu Allah din nan, Allah zai halakar da dukiyar ko kuma Allah zai halakar da shi mutumin? Ko wanne daga cikin wannan malamai sun yi bayani. Akwai masu ganin tunda ya karbi dukiya a zuciyar shi ya ci banza, a irin nashi tunani wannan dukiyar da ya karba ba zai mayar da shi ba. To a talafahu Allah, Allah zai halakar da wannan dukiyar. An gane ko? Allah ba zai bashi damar biyan dukiyar ba. Fasara na biyu, shi wannan mutumin Allah zai halakar da shi, Allah zai shigar da shi cikin wuta, Allah zai masa azaba. Kuma ji wannan ko? Kaga wannan hadisi idan mun dube shi da kyau za mu iya fitar da ainihin fiqhu a cikinsa, cewa man akhadha amwalan nas yuridu ada'a, duk mutumin da ya karbi dukiyar mutane yana so ya biya, addallahu anhu, Allah zai biya masa. Me ake nufi da wannan? Shin Allah zai biya masa a duniya ko Allah zai biya masa a lahira? Malamai sun yi maganganu akan wannan. Wasu malamai suka ce abin nufi Allah zai biya masa a duniya, ma'ana Allah zai taimake shi ya samu abin biya, saboda yana da kyakkyawan manufa na biyan wannan dukiya din. To amma idan ka dauki fikihun a haka, me za ka ce game da sahabbai waɗanda suke rasuwa ba su samu sun biya bashi ba? To su za mu ce ba su da nufin su biya bashin ne? Akwai sahabbai, mun karanta hadisi, sahabban da suka rasu ana basu bashi ko? Kuma to za mu ɗauka kenan cewa waɗannan sahabban tunda har sun rasu ana basu bashi, kenan suna da mummunan manufa ne, ba su yi nufin biyan wannan bashi ba? Ko menene ake nufi da wannan? An gane yayi? Kenan za mu ɗauka tun mutumin da ya mutu har ya zamanto bai biya bashi ba, za mu ɗauka kenan manufarsa ya karɓi wannan bashi ne domin ya ci banza. Shin haka ne abin yake? To yaya za mu yi mu fitar da fiqhun wannan hadisi? Duk wanda ya karɓi dukiyar mutane yana so